Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da hantsi. Ga cikakkun labarin duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yan sanda Mauritania sun gano mutumin nan da ya kai hari da wuka akan masu tafiya da sawu a jiya Juma'a a birnin London, cewa an taba daure shi akan laifuka masu nasaba da ta'addanci a baya. Maharin mai suna Usman Khan, mai shekaru 28 da haihuwa, ya taba huskantar hukuncin daure a shekarar 2012 akan laifukan ta'addanci, a cewar yan sanda. An dai sake kan ne a cikin watan Disamba shekarar 2018. Yan sandan sun ce mutane biyu da maharin ya dabga wuka sun mutu. Bugu da ƙari, ana zargin Usman, wanda jami'an tsaro suka yi artabu da shi kuma suka kashe shi a kan babbar gadar birnin London a jiya Juma'a, wato yayin wannan harin da aikata laifuka na ta'addanci. Kwamishinan 'yan sanda Cressida Dick ya tabbatar da mace-macen na yammacin jiya Juma'a. Kana ya ce wasu mutane uku su kuma sun samu rauni a wannan harin. Kasar Albania ta faro mako a cikin wasu muhimman al'amura da suka hada da bukin ranar samun 'yancin kai da kuma kammala bisan 'yan uwa da abokan arziki da suka mutu a cikin wata mummunar girgizar kasa wacce ta afkawa kasar a cikin shekaru da dama. Mutane 40 ne suka mutu, ciki har da kananan yara 7 masu shekaru 2 zuwa 8, kana mutane 900 suka ji raunuka. Wasu mutane 5,200 suka rasa matsugudansu, kana gine-gine 1,200 suka lalace a cikin wannan girgiza mai karfin maki 6.4 ta ranar Talata. An huskanci fargaba ainihin yayin da mutane suka ki gomawa a gidajensu. An kuma samu kananan girgiza da dama, ciki har da wanda ya kai maki 5. Wani masanin harkokin girgizar kasa da ake kira Recep Kouti ya faɗa wa muryar Amurka cewa ko da yake akwai yiwuwar samun kananan girgizar kasa, amma dai za su zo ne da rauni. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Iraki Adel Abdul Mahdi ya ce wato zai gabatar da takardar murabus gaban majalisar dokokin kasar, yayin da ake ci gaba da mummunar bore a cikin kasar. Sadarwar da Abdul Mahdi ya yi jiya Juma'a na zuwa ne bayan da jagoran Shi'a a Iraki ya kira da a canja shugabancin kasar. An kashe akalla mutane 400, kana wasu ɗaruruwa kuma suka jikata tun lokacin da aka fara zanga-zangar kin jinin gwamnati a ranar 1 ga watan Oktoba. Matakin da Prime Minister ke niyyar dauka ya sa masu zanga-zangar da sun yi madukar murda a dandalin Tahrir Square a birnin Bagadaza. Sai dai masu zanga-zangar sun ce za su ci gaba da zaman darshe a dandalin. Majalisar Dokokin Iraki ta shirya ta gudanar da wata zaman gaggawa a gobe Lahadi domin tattaunawa akan wannan batun. Mai kamfanin sadarwar sada zumuntar Twitter Jack Dorsey ya kammala rangadi da ya yi a nahiyar Afirka, inda ya yi alƙawarin zai yi tare na a nahiyar tsawon watanni 6 a cikin shekara mai zuwa. Dorsey da ya fitar da wani sako a wannan mako, yana mai cewa Afirka dai za ta ja ragaman duniya nan gaba. Ya ce bai san ainihin inda zai je zauna a nahiyar Afirka ba a yanzu, amma dai zai kwashe watanni 3-6 a shekarar 2020 a nan nahiyar Afirka. Shugaban na babban kamfanin sada zumuntar bai yi wani ƙarin bayani ba akan abin da yake niyyar yi a nahiyar Afirka. haka ma kamfanin na Twitter wadda ke birnin San Francisco bai yi wani karin bayani ba akan Doze akan aniyar Doze a kwanan nan dai Doze ya kawo karshen wata ziyarar aiki da ya kaiwa wasu ƴan kasuwa a Habasha da Ghana da Nigeria da kuma Afirka ta Kudu da karshe jami'an sun tare akan iyakan Sadiago na nan Amurka sun ce sun ceto mutane 20 daga ambaliyar ruwa a cikin wasu bututuwa a ranar Alhamis jami'an custom da tsaro kan iyakan sun sanar a jiya Juma'a cewa masu sun tare akan iyakar sun gano mutane guda uku da yammacin ranar Alhamis da suke kokarin shigowa Amurka ta barauniyar hanya wanda suka bi ta wani bututu kuma ruwa ya musu yawa saboda wato ana samun ruwa kamar da bakin ƙwarya a wannan yanki a cikin wannan lokaci
labaran duniyan kenan kuka saurara Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi har yanzu dai muna nan tare da Fatu Sai da Gali wata matashiya mai waka da kada jita daga jamhuriyar Niger a makon da ya gabata Fatu ta bayyana mana irin kalubalen da ta fuskanta a wannan sana'ar tata a cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar ga tambaya ta gaba da nayi mata to yanzu ke ina kike ganin makomar wannan sana'ar taki ina kike son ki kai a wannan sana'ar
ni abinda nuka so cikin shi an faranta ma iyaye na in samu mishi abinda za su rike ko in samu mishi wani abu wanda za yi mishi
to naji a baya kin dan ambato kamar wasu kalubale da kika fuskanta a rayuwa da kuma wannan sana'ar ban sani ba ko akwai wasu abubuwan da baki ambato ba
ah wannan sana'ar tamu saboda ka san mutanen mu umma ta tana tahiya ba ta yi aure ba ba su yarda da haka ka san inni na kasu da ke ina son aure ka san babu miji wanda za a bar kina cikin tana tahiya sai ya cinta sai dai mai ilimi
to watakan miji ba zai baki ki wannan sana'ar ba kuma suna ganin bai kamata a ce yarinya ko budurwa tana wannan sana'ar tana zarga zarga ta jinan ba kenan
eh mana ba za ku bari ba
to yanzu yaushe kike sa ran yin aure
wallahi ban sani ba ina dai mutane dai suna mata min saboda yi aure suna min maganganu duka amma ni har yanzu maganganun nan nasu ba su shiga kaina ba amma kullum suna min magana aure kamar suna min fada kowa da lokacin shi
to yanzu a ce ki samu miji ba amurki zaki aure shi
a dai ba ni so yi ni ta da iyaye ne kama Amerika.
Oh, baki san ki
yi nisa da iyaye. Inda ya mai ne ko tawa ne ko gadis ne. Za a iya.
To baki bani labarin makaranta ba kin yi makarantar boko?
Wallahi bai yi makaranta ba amma bai yi lakwal ba amma makaranta na yi bai yi nisa ba. Yanzu ma ana cikin ta.
Oh, yanzu haka kina kan yin makarantar da kyau. To me kike so ki karanta?
Ina so in karanta abin da za a koya sallah da arwallah. da hankurin duniya
watakan ilimin addini kike nema kenan yanzu to yanzu iyayen ki na bari ki je turne wato irin zagayen da kuke zuwa na kada kade da wake wake
suna bari ne yanzu suna bari saboda sun gane ne sun ce dama basu san mata tana tahiya ba da gitar ko amma yanzu sun saba sun koya yanzu sun saba sun san ba wani abu ne muke yi sai dai gitar kamar yanzu sun yarda da ni ne.
To kamar ta waɗanne irin hanyoyi ne kike gani ake tauye mata a al'ummar da kike kamar mata ba su da dama a yi da su. Meye matsalolin su?
Wai da matsalolin shi ga yawan aiki da harakan maza. Harakan maza yanzu maza ba su da hankali, kamar ba su da ilimi yanzu da yawa.
Maza?
Eh, mara.
To me suka yi muku haka ne?
Akwai wani talauci talauci, kamar babu aiki cikin miye wanda za miji zai tafi ya samu wani abu ko ya samu wani kuɗi. Sai dai wanda yayi da call ma kuɗi ya gagara mishi. Hadda likita ci hadda la call duka. In yaro yayi shekara biyu ko uku yana cikin la call ba koya komi.
To su iyaye mata me kike gani suke fuskanta, wani matsaloli suke fuskanta mata?
In ka ga mata tana da problem sai dai ba ta da aure. In tana da aure ba ta da problem.
Ita ce kawai matsalar mata a al'ummar mu zai.
Saboda ka san Germany yanzu iyayen mace ma in ba ta da aure ba su jin daɗi, saboda su yi tsoron ta yi wani abu ko ta yi shiri ko ta koma wajen karuwanci ko ta koma wani abu. Shi ne kawai matsalar matan buzaye kawai.
To yanzu ana barin mata buzaye su je makaranta? Koko in ce al'ada tana bari su je makaranta?
Suna bari yanzu saboda dama abinda buzaye suke dama mata. In ta yi da kwan kamar ta koma kamar matsara ce, ta koma kamar azzalumi. To yanzu?
Wata mace idan ta je makaranta ta zama kamar wata baturiya kenan, harkokin nasara kawai ta tasar gaba kenan.
To yanzu su yi wayo, dama ba su da wayo, da fari ba su yi haka, ba su san mata su shiga na
kwalifa. To madalla a gaida Fatu Saidu Gali daga jamhuriyar Niger. Masu saurare, annan muka kawo ƙarshen wannan hirar, anan kuma za mu dasa aya a shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu tafi da wani sabon shirin. A madadin ita baƙuwar tamu da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Dama su 'yan adawan su ne ke kaurace ma zaman.
Mun ce muna son mu samu sheda na cewa lalle shugaban kasa shi ke bayan wanga neman tsuhudan. Sai an kawai gari sai mun kaga takarda.
Ra'ayin su ne in ka bada ra'ayin ka ai demokradiya ra'ayi ne. Kuma demokradiya ai abu ne na rinjaye. Ai ba a taɓa demokradiya ba a ce wanda bai da rinjaye ya rinjayi wanda aka rinjayi. Ai ba wannan ba demokradiya bane.
Jama'a muna fatan mun samu kula mai lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin ko menene ra'ayin 'yan jamhuriyar Niger game da kama madukun 'yan adawa Hama Amadu da kuma jefa shi gidan yari bayan da ya dawo gida daga zaman gudun hijira?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ibrahim Kantama daga nan jamhuriyar Niger. Lalle haka nan ne an kama madugun 'yan adawa a yanzu haka yana gidan yari na Filinge. To amma idan aka bincika ai abu ne wanda dama ba abu ne wanda ya rataya a wuyan shi. Lahi suka yi su wajen mutane suna da dama wanda aka masu da wannan laihi, kuma kotu ta yanke musu hukuncin kason shekara guda-guda. Wanda ta wannan dalili da ya dawo kuma kotu ta neme shi na yankin hukuncin da an kame shi na kwanaki suka kai shi suka garkame shi a gidan yari. Kuma wannan ai ba wani abu bane, ai duka 'yan kasa kowa da kowa a gaban doka ɗaya suke da wani, babu wani wanda yake wani gaban doka. Duka wanda suka yi laihin nan iri ɗaya su da yawa ne, duk sun yi kasan su na shekara guda-guda a gidan yari, dan me shi za a ce a hudda shi da gidan kaso? Ai duk laihi guda ne, kuma iri ɗaya ne laihin nasu. Ba a kan shi aka fara ba, idan kuka duba akwai shugaban jam'iyyar Sai Dai Sarhama Alhaji Abdullabo, shi ma wannan abin ya ritsa da shi, ya je gidan yari ya yi kaso na shekara guda bayan hutawa daga gidan kasan shi. Yanzu jam'iyyar Sai Dai Sarhama tana hannun wasu, shi tuni babu wani jaye-jaye daga cikin wannan magana. Ni na gani babu wani abu mai kamata ba ma ne a ce wannan abin ya zama wata deba tsakanin al'umma. Kowa ya san ni ina mai tabbatar muku da cewa muddin za a ce an yahe mishi kaje jisarkin shi
an wanke shi, to wallahi ɗan ƙasar nan ba mahaukata bane, sauran jama'a su ma dole a yamai dosu cikin su shiga cikin fannin siyasa su kamar su Abdul Labo.
Sunana Maryam Karim wadda ke zaune a birnin Yami. To ni na ga basu kyauta mishi ba tunda dan mi ma'aiye shi ce ta rasu, kenan ga ciwon ya yi rashin ma'aiye shi sun zo sun ƙara mishi wanga ciwo. Yau ni na ga da yake da dalilin rasu ne kawo shi, bai kamata su yi mai haka ba, kuma da ya zo washi da aka mashi bai yi ba, wallahi ni na tausaya mishi tunda yau ga ciwon rasu ma'aiye shi kuma a zo aka mashi. Bayan rasuwa ya zo da towa shi kuma ban san dijiyar ne an kama shi bai yi ba mu.
Yanzu haka da muke magana, Hama Ahmadu wanda bayan zaman shi babban jigon yan adawa har ila yau shi tsohon prime minister Niger ne kuma wanda ake karfafa zato sosai na cewa in Allah ya kai mu zaben shekarar 2021 zai shiga cikin yan takarar shugaban kasa. Maganar jefa Hama Ahmadu a gidan kurkuku tana cikin batutuwan da za ku ji an taba a sabon muhawarar da wakilinmu na birnin Yamai Suleiman Mumuni Barme shirya mana akan harkokin siyasar wannan muhimmiyar kasa.
Tare da ni a wannan shiri akwai Sahanin Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulkin Niger, sai Bana Ibrahim Kazana jam'iyyar Model Lumana. Malamai barkarku da zuwa.
Na barkar zuwa.
To bari mu fara da kai Sahanin. Shin ina kwana game da kwamitin haɗin gwiwar da aka bayyana shirin kafawa a makonnin da suka gabata da nufin sulhun ta bangarorin siyasar Niger a kan maganar tsare-tsaren zaɓuɓɓukan 2020 da 2021?
Lalle kamar yadda ka ce kwanakin baya duk 'yan Niger sun gani a kafofin yaɗa labaru wannan haɗuwa da aka yi na babban zaure na konsai CNDP kenan ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Bejira Feni. Wannan daman zauren 'yan siyasa gaba ɗaya duka suna haɗuwa ne saboda a tattauna bisa matsaloli wanda ake gani kamar suna ƙalubale bisa kaga tahiyar siyasan ƙasar tamu. Dalilin haka nan wannan taron gaki an kai hwala ta. Mu dai a ɓangaren masu rinjaye babban manufa wadda a gare mu ita ce ta mu ga cewa lalle wannan zaɓen masu zuwa na 2020 da 2021 an yi su kamar yadda dokoki na ƙasa suka tanada, da yardar kowa, kuma a yi su a demokradiyance kamar yadda aka saba. Wannan shine a babban guri babban hata namu saboda yauni na jagorancin al'umma ga wuyanmu ya rataya, don shi ya saka dole ne mu kitaka tsantsa ganin cewa da mu yadda za mu kare ƙasar nan saboda ta zama lafiya.
Wannan na nufin kenan lalle ɓangaren rinjaye ya fahimci cewar ba zai yiwu a shirya zaben nan ba muddin 'yan adawa ba sa ciki, idan suka ci gaba da kauracewa zaben watakila ba za abun ba zai yi fa'ida ba.
To ka san kun can daman su ne ke kauracewa saboda duka shawarwarin da anka bada shi ne na mu ga cewa kamar yadda dokoki na ƙasa suka tanada an yi komi da komi yadda kowa yana da wakilan shi a seni, ta saboda wannan hukumar zabe ta wannan karin hukuma ce wadda aka yi ta bisa kai ga shawarwarori wanda kungiyoyi suka bada a zabe wanda ya wuce, ce wadda a yi seni wadda take permanent wadda za ta zama ta dindindin, kuma saboda mu kwatanta adalci bisa kai ga wangakin muka bada shawara ce wadda ya zama to wakilai duk da mun hiso rinjaye a majalisa majority zaman to suna da wakili biyar, 'yan adawa suna da wakili biyar, 'yan baruwa na zaman to suna da wakili biyu. Kuma a wani tunati wanda za mu yi saboda kowa ya sani jam'iyyun siyasa a ƙasar nan sun kai wajen kusan 150, kaga ba zai iya ba a ce kowa yana da wakilin shi a seni, amma duk wanda a ɗan takara yani wanda babban koti ta ƙasa wadda ke validate
wa da
tsarin mulki cewa da constitutional dai validate shi ma dofis yani wakili shi zai zama to mamba ne a nazartarwa a wannan majalisa ta sai.
Bana waya ko yan adawa kun shiryawa ko shi wannan zaman sulhu ganin cewa akwai alamu da ke nunin an shiga cikin yanayin taci ba taci ba?
Abin bakin ciki a wanda muka gane yau shine ne Birji Rafini yana bangare guda, kuma masu rinjaye da ake ce ma majority suna su ma
bangaren
su daban. Tunda a cikin maganganun da muka yi da Birji Rafini da yake kira 'yan adawa lokacin nan babu wani bangare sai shi sai mu, lokacin nan ya tambaye mu menene mu abin da muke gani yake iya sa mu samu sulhu kuma ayi komai cikin lahiya babu wani kuce-kuce ta bayan an yi zabuka masu zuwa. Mun ka gaya mai ya ce mun to mun ba shi dama ya tai ya kira mu daga baya. Da ya kira mu ya ce duk abin da mun ka tambaya an yarda shi. To cikin abin da mun ka tambaya mun ka ce sai NDP wannan da an ka saba mu ba mu yarda da shi. Ya kamata a huta kwata-kwata daga cikin NDP a kafa kungiya sabuwa wadda ta kunshi ƴan adawa masu rinjaye nonna file da societe civil wanda kama ƴan horon hula da kuma shedu na cikin ƙasa da kuma na kasashen waje. Na biyu mun ka kawo maganganu da yawa da sun ka huce haraka ta zaɓe kaɗai. Ko haraka seni ko haraka a ba kowa dama ya je magana cikin television na gwamnati. Mun ka ce duk abin da ke hana ruwa zuwa akwai haraka shari'a, akwai haraka ta lakwal, akwai haraka ta kowa ya samu magani a cikin kasa da yawa. Mun ka ce ya kamata matsaloli da yawa mun ka ce ya kamata a tattauna bisa kansu. To su kuma ga ganin su in an zo an zamna abin da ya kamata a yi zance bisa kan shi shine seni ko kuma a ce zaɓuɓɓuka wanda ke zuwa. Na biyu lokacin da prime minister ya kira ƴan adawa ya ce shi a ƙarƙashin shugaban ƙasa yake kirayen mun ka ce to mun zo mun amsa kuma ga abin da mun ka gaya maka. Amma kafin a soma wannan abin ga tattaunawa mun ce muna son mu samu shaida na cewa lalle shugaban ƙasa shi ke bayan wanga neman sulhu da ke. Sai an ka waye gari mun ka ga a kirayen ba mu zo mu zamna da prime minister da ɗan bangarori ba wanda mun ka haɗu ran nan tare. Sai mun ka ga takarda da ta huto kuma takarda wanda ya ɗauki takardar shi ne prime minister. Ba mu ga hannun shugaban ƙasa ba ciki.
Sani idan ka saurari bayanai na bana za a gane cewar da alama ƴan adawa ba su gamsu ba da shirin da aka sa gaba. Akwai abubuwan da ba su aminta da su ba saboda haka an ya kuwa zaman nan zai yiwu kuma idan an yi shi ma za a iya samun fahimta kuwa.
Ka san dama su ƴan adawan su ne ke ƙaurace ma zaman. Na saurari bana inda yake ba da bayanin kamar yadda sun ka faɗi bayan zaman da aka yi. Kamar korafe-korafe wanda ƴan adawa suke yi. Kafofi na labaru na ƙasa kowa ya sani akwai ƙa'idoji da dokoki na ƙasa wanda ke tahiyar da su ƙarƙashin wannan babbar ƙungiya wadda ake ce ma konsayi na
hukumar
sadarwa. Akwai dokoki wanda da ka cika wannan sharaɗi dole ne haƙƙinka ne kafofin yaɗa labarai na ƙasa su yi kuvirarkin evenementin da za ka yi. Amma baka tambaya ba baka
ta ka'idoji
na doka kuma kai baka je baka ce zaka yi da kuɗin ka kai kamar yadda kowa yake yi. Kaga ina zuwa ina barka kai magana sai mu wannan kuma gaskiya saboda mu dan al'umma kowa ya amfani da abin da muke nan ga cewa
idan ka fahimci abin da shi ba nake magana akai ƴan adawa na ganin jami'ar PNDS tarayya ta fara shishigi wa ayyukan shi kwamitin domin a cewar su prime minister ne shugaban kasa ya damkawa nauyin tafiyar da wannan zama amma tuni jam'iyyar PNDS tarayya tana nema ta canza abubuwa.
Ai ba yau ba ne an ka fara konsai wannan su suka fara lokacin suna mulki ne aka kafa shi kuma akwai ka'idodi wanda dama an ka shanhuda mishi wanda da shi ne ake tafiyar da shi kowa sai dai ba saboda ai yanzu abinda sharadin da su suke son su kawa ra'ayin su ne in ka ba da ra'ayin ka ai demokradiya ra'ayi ne kuma demokradiya ai abin ne na rinjaye ai ba a taba demokradiya ba a ce wanda bai da rinjaye ya rinjayi wanda a da rinjaye ai ba wannan ba demokradiya bane. Ra'ayin su in sun ka bada daidai ne sai a zo a zamna teburin shawara sai a gani menene ya fi dacewa a tattauna bisa ga gare shi. Mu abinda mu ƴan rinjaye ba za mu yarda da shi ba shine
abinda mu ƴan rinjaye ba za mu taɓa yarda da shi ba shine daga kansa za mu tashi in Allah ya kai mu shirin makon gobe mu haɗa shi da ƙoƙarin wakilan jam'iyya mai mulki ta PNDS na neman bambanta rawar Isu Muhammadu a tsakanin zaman shi shugaban ƙasar Niger da kuma ɓangarencinsa na zama ginshikin ita jam'iyyar tashi ta PNDS tarayya. Muna godiya ga shi Sahani Muhammadu na PNDS tarayya da kuma abokin muhawara shi Bana Ibrahim Kazana na jam'iyyar Lumana tare da kuma shi wakili na Musulun da ya shirya mana wannan muhawara a can birnin na Yamai. A madadin su duka Ali Mustapha Sakwato ne a Washington. Mun ba ku lafiya.
Madalla, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma can da la'asar, za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su, Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.
Do I want to give up? I want to go in. tashi